sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana, a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kire ne tare da Sahabu Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Kotun Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta daure komandan Sabiya Waratku Miladik rai da rai a gidan kurkuku. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa yau Laraba cewa zai jingina murabus da yayi saboda shugaban kasar ya buƙaci da yayi haka.
To bayan kun gama jin labarai za ku ji irin kokari da hukumomi ke yi a jihar Adamawa, inda gwamnan jihar ya bayyana wakilinmu Ibrahim Abdulaziz irin ganawa da suke yi da shugabannin jama'a don kawo ƙarshen rikice-rikice a jihar. A cikin hirarsu da gwamnan Jibril Bindau ya ce
kuma nake so da mutane da masu ne za mu ya tsara mana gwamnati da za mu ya san shi ya dauki ya je na a ce ya je kashe dan adam ba da mu yarda wannan ba kan kananan yara fasa da laifi ko san har ba sun sauka ba dai dai ne.
A jiha jamhuriyar Niger kuma wani ya kashe mai unguwar Beji dake cikin karamar hukumar mai jirgi, lamarin da ya kai ga magoya bayan wannan mai unguwar suka kai martani kuma suka kashe mutane biyu. To ko menene hukumomi ke yi a wannan yanki? Ga Malam Idi Sale, shine shugaban karamar hukumar mai jirgi.
Ba yanzu ba san da nake muku da iya ne zai yabe ina akademi kuma akwai sojawa, akwai police, akwai gendarmerie suna can dan kule governor ya bada ma amshurin dan kai police.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna kungiyar Boko Haram ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekarar 2017 a arewa maso gabashin Najeriya. Kada Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kakakin Majalisar Dokokin Kasar Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe, mutumin da ya jima yana mulkin kasar a jiya Talata. Sanarwar da kakakin majalisar ya bayar yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa kasar ta Zimbabwe. Haka kwatsam Mnangagwa, tsohon mataimakin shugaban kasar, ya gudu daga kasar ranar 6 ga watan nan bayan da Mugabe kore shi da kan mukaminsa. Masu motoci sun yi ta busa kahun motocinsu yayin da ƴan kasar suke taraye-raye da masu rangwada a Harare, babban birnin kasar, domin murnar murabus da Mugabe da ya bayyana a jiya Talata. A cikin wasiƙar da kakakin majalisar Mudenda ya karanta a zauren majalisar a daidai lokacin da majalisar ta fara muhawara na tsige shi. Kotun Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta daure tsohon komandan sojojin Sabiya wan Bosnia Ratko Miladic saboda samunsa da laifin kisan kare dangi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar kasar ta Yugoslavia a wajajen shekarun 1990. Kotun ta same shi da laifuka 10 cikin 11 da aka tume shi da aikatawa waɗanda suka hada da tursasawa, kisan kare dangi, korar mutane daga muhallansu, ta'addanci da kuma kaiwa fararen hula hare. Kotun ta yanke masa hukuncin daurin rai da rai. Kotun ta ce laifukan da ya aikata sun fi muni ga bil'adama. Kotun ta ce Miladic ya kuduri aniyar gamawa da al'ummar musulmi a Srebrenica da Sarajevo, shi da kansa ya jagoranci kai hare-haren buɗe wuta da harbin Sarika Noke da niyyar ta da hankali da assasa kisan farar hula. Miladic ya halarci zaman kotun amma baya cikinta lokacin da aka yanke hukunci. Ya nemi izinin zuwa bayan ɗaki na minti 5, amma daga bisani lauyan sai ya ce kotun tana iya ci gaba ba tare da Miladic ba saboda hawan jininsa ya dawo. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa yau Laraba cewa zai jingina murabus da yayi saboda shugaban ƙasar Michael Onya buƙaci da yayi haka. da yake magana fadar shugaban kasa dake kusa da birnin Beirut bayan fareti da aka yi domin zagayewar ranar da kasar ta samu yancin kai. Hariri ya ce ya jinkirin zai ba da damar a gudanar da ƙarin zaman shawarwari da shugaban kasa. Kasarmu da muke kauna a daidai wannan muhimmin lokaci tana buƙatar namijin kokari daga kowace danta domin kare ta daga bala'o'i da kalubala, in ji Prime Minister Hariri. Ya sake jaddada buƙatar Lebanon ta kasance ƙyar ba ruwa na rigingimu da ake yi a yankin. Hariri ya janyo rikicin siyasa a farkon wannan wata bayan da ya bada sanarwa daga kasar Saudiya cewa yayi murabus daga mukaminsa na Prime Minister Lebanon, sai kuma ya ci gaba da zama a Saudiya, lamarin da ya sa aka fara raɗe-raɗin cewa ko hukumomin Saudiya sun tsare shi ne. Har shugaban kasar na Lebanon Michael Aoun ya ce ba zai mutunta murabus inda Haririn yayi ba sai sun yi ido hudu tukuna. Jiya Talata Hariri ya koma kasar daga Saudiya bayan da ya yada zango a Faransa da kuma Masar. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gogin adawan kasar Siriya suna ganawa yau Laraba a kasar Saudiya wani yunkurin hada kai a yayin da ake shirin sake koma kan teburin shawarwarin neman zaman lafiya karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya a mako mai zuwa. A wani gefe kuma manyan kasashen duniya da ke wani muradi a cikin rikicin na Siriya suna nasu taron a kasar Rasha. Tun lokacin da aka fara wannan yaki a shekarar ta 2011, ƴan tawayen kasar Siriya sun kasance kawunansu a rarrabe a adawar da suke yi da shugaba Bashar al-Assad, inda aka yi ta samun cikasa kokarin hada kawunansu a inuwar laima guda. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin na Siriya Stefan de Mistura ya faɗa a wajen bude taron ƴan adawar yau Laraba a birnin Riyadh cewa ya kamata ya kasance akwai tawaga gadaddiya mai wato mai karfi ta ƴan adawa guda daya a wajen taron neman sulhun da za a fara ranar 28 ga watan nan a Nuwamba a Geneva. Shawarwarin da aka shayi a can baya karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya sun kasa kawo karshen wannan yaki wanda ya kashe mutum akalla 400,000 yayin da Siriyawa miliyan 13 suka fada cikin ukubar neman agajin jinkai. Masu gabatar da kara na nan Amurka sun tuhumi wani dan kasar Iran da satar shiga kwamfutocin kamfanin tashar talabijin ta HBO a nan Amurka a farkon bana. Ya saci shirye-shirye da suka hada da mai farin jinin nan da ake kira Games of Thrones, sannan ya amfani da bayanan ya nemi kamfanin ya biya shi miliyoyin dalolin Amurka. A cikin takardun kara da suka gabatar jiya Talata, lauyoyin Amurka suka ce wanda ake tuhuman dan shekaru 29 da haihuwa Behzad Mesri yana da dangantaka da rundunar sojojin Iran, kuma memba ne na gungun masu satar shiga kwamfutoci mai cibiya Iran da ake kira Tac Hat Security Team.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da gwamnan jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo yake shirin ganawa da dattawan jihar akan tsaron yankin biyo bayan rikice-rikice da ke faruwa a yankin, gwamnan ya tattauna da wakilinmu Abdul Aziz akan irin hali da ake ciki da kuma kokari da gwamnatin jihar take yi wurin zakulo waɗanda suke haddasa wannan rikicin a wannan yanki. Ga kuma yadda hirar tasu ta tafi.
Bayan su mun ya ci duka biyu specially da kuma nan FNC, kamar yadda ka gani mun zo nan yanzu kun gawar da aka kawo su da kuma wannan abun da ya faru a numan jiya. Gwamnati dai muna tsaye muna ba su magunguna, kuma to asibiti kamar specially su ma mun ba su kuɗi nan ba mun kawo musu kuɗaɗe na maganin da babu a jiya saya. To kuma akwai gwamnati ma muna da magunguna dama a kafa mun kai wa cutar specialist.
Ya asiri ci wannan faruwa kai kwatsan sai kuma gabatun nan numan inda nan ma aka yi asarar rayuka na ƙananan yara da ma mata. Kamar mai gwamnatin jiha wani mataki ta ɗauka dangane da lamarin na numan kuma?
Numan yanzu muna da mitin da sarakuna gaba ki da security, kuma da duk wani security abinan za mu mitin da sha daya. Amma abin da nake so in ga mutane a dama shi ne ba za mu yarda, ma'ana gwamnati ba za mu yarda mutum ya ɗauki ya je yana a ce ya je kashe ɗan adam, ba za mu yarda wannan ba. Kan ƙananan yara fasa da laifi ba san hawa ba san sauka ba daidai ba ne. Babu in ma koma ne ba inda aka ce yaro karami kam kowa ya san sai sai abin da yake babban ce a ce ya da hakkin wani haka kuma mace da inda ake wannan abubuwan to haka ba za mu yi da wannan ba za mu bi bincike ko da gaske kuma wallahi duk mutumin da hannu sa muka samu za mu hukunta shi
to ni kira kai wa al'umman yankin na yankin Numa dangane da guji daukan doka a hannu
abin da faru wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suka ji ciwo gwamnati muna lura da su kuma za mu dauki nauyin duk wani kuma ra mu koyi shi ma ba za mu yi da wannan ba kuma kamar yadda nace shi yana daga cikin a gurin da zamu zauna za yi komiti zamu je mu ga wa'in nan fulani da aka yi musu wannan abu kuma zamu ga zamu tukkuna da su mu ga duk abin da ya kamata amma mitin da a yau muka yi shine zamu zaba duk abin da ya kamata a dauka kuma duk abin da aka dauka
to Allah ya kyauta
zo ku zauna kar mu zaba al'umma ta arewa ga kira zo ku zauna zaman lafiya
madalla gwamnatin jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo a hirarsa da wakilinmu Abdul Aziz Ibrahim daga birnin Iko kuma baban gida Jibrin ya aika mana da rahoto akan kashe-kashe da kungiyar Boko Haram ta yi a cikin wannan shekara inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International tace kungiyar ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekara baban gida Jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Najeriya na ci gaba da mai da martari dangane da kisan gillal da ya auku ƙasa da bakwanni biyu kenan a Najeriya inda akalla mutane 150 suka rasa rayukansu a harare daban-daban da suka hada da na ƴan bindiga a jihar Zamfara da kuma na Boko Haram a jihar Adamawa da kuma na kabilanci har ila yau a karamar hukumar Numan ta jihar Adamawa a wani taron manema labarai da daya daga cikin shugabannin kungiyar ƴan arewacin Najeriya da kenan da ya gabatar Alhaji Ado Dan Sodo ya kira ga gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen hare-haren wanda ya ce na ci gaba da rawaita
an kakkashe Fulani yara da manya abin da kai ci maza da mata ka duba ka gani to ina shanunsu ya kuma aka yi da shanunsu haka dole ne mun sa ido muna gani gwamnati ta gaggauta daukar mataki
wasu ƴan Najeriya da sun alakanta kashe-kashen da ke ci gaba da wakana a duk rana da cewa yana da nasaba da siyasa kamar da Malam Usman Danzuru ya shaida mani
siyasa ne duk ake wannan abin kuma ba komai bane makiyan Buhari ne suke so su kawo rudani a kasa don a ce shi bai iya mulki ba ne abin da nake gani kenan ai kuma sa'a aka yi wallahi tallahi don ba don zuwan Buhari ba da Najeriya rushe ma gaba da yanzu ai to Allah ne yana son mu kuma yana amsa addu'a mu mutalakawa siyasa Allah ya kawo irin Buhari ai
kashe-kashen da ke hawkuwa a Najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar Amnesty International da ke kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun kashe fararen hula 357 a wannan shekara kacal a harhare 55 da suka kai musamman a jihohin arewa maso gabashin Najeriya watannin da aka fi samun haran sun hada da watan Agusta inda kungiyar ta kashe mutane 100 inda a watan Nuwamba kuma na bana kungiyar ta kashe mutane 76 kungiyar da ta ce tun a shekara ta 2010 ne take tattara bayanai game da cin zarafi na bil'adama da ake zargin kungiyar ta Boko Haram da aikatawa laifukan kuma da za su iya zama na yaki Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya kuma ya mun bayani game da wannan kashe-kashe
da sauran tu'annati da ake su garkuwa da mutane ne su fashi da makami amma ya zo da karar kwana ma a kashe mutum mu abin da muke kallo wato shugabancin ne yana da rauni kuma rashin hukunci inda akwai hukunci ina tabbatar maka da wannan yawan kashe-kashen zai rage kuma ba ma za a ma same shi na biyu kuma ga talauci da yima mutane ka tutu yanzu wanda yake shi yake shi ya kawo garkuwa da mutane sai an biya kuɗi to saboda haka wajibi ne gwamnati ta yi gyara ta kalli shin menene dalilan da yasa ake yawan halaka mutane shin ta ina ne kuskuren yake domin a gyara
wanda yake tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da sakon ta'aziya a hare-haren da yawa kana a Najeriya ƴan Najeriya suna ganin sakon jimami ga waɗanda suka rasa ƴan uwansu a wannan hare-hare bai isa ba dole ne gwamnati ta tashi tsaye kuma ya kama a garan bawul ga jami'an tsaron Najeriya da kwalliya za ta biya kudin sabulu baban ya jifrin murai Amurka daga Lagos
babu kyautun da an yi a baya ko mun gani wuce da bakin ciki
to ba da la'agaida baban gidan Jibrin jihar Malakin Jamhuriyar Niger kuma tana fama da irin wannan tashin hankali biyo bayan kashe wani mai unguwar Bedi dake cikin karamin hukumar mai girgi abinda ya kai ga mutuwar karin wasu mutane biyu ga wakilin Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoton
A cikin karamar hukumar mai jirgi dake cikin gundumar Tesawa a cikin jihar Maradin Jamhuriyar Niger wani fada ya faru inda wani ya kashe mai garin Bedi abinda ya haddasa neman daukar fansa daga mutanen mai garin inda suka kashe mutane biyu kuma suka toye kayayyaki da dama kamar yanda Malam Idi Sale magajin garin karkar mai jirgi ya mini karin bayani ta wayar salula
le chef du village et deux autres
kamar dede wannan wuri ne akai wannan abin
bakwaya zangon bakwaya
zangon bakwaya ne abin ya faru ne tsakanin manoma da makiyaya
kungani parce que celui qui a tué le chef du village de Bedi shi buhulla ce ne
to
shi buhulla ce ne c'est lui la base de tous les problèmes
to shi an samu an kama shi
shi kawo kanshi majin da mai biyar muna cikin daji kawo kanshi nan gendarmerie je crois que yanzu ma yana gendarmerie
to tun wannan lokaci su kamar wancan bangaren sun nemi su mai da murtani ne bayan wannan abin ya faru
da wannan abin ya faru su kuma suka tafi da suka toye gidaje da runguna da magazin na cikin runguna kuma suka kashe mutum biyu
bayan wannan lamarin ya faru wani matakai ne hukumomi suka doka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dawo a wannan yanki ita ce tambayar da Nima mai garin mai jirgi cewa da Idi Sale
bon yanzu ma ban san da nake muku tahiya ne zanni ya me ina akademi kuma akwai sojawa akwai police akwai gendarmerie suna can dan kula governor ya ba da mun amshurin an kai polisai da gendarmu suna can cikin daji muna tsammani yanzu ma can wajen ne zani da kwake abun kuma ya zo ya ma mutane jawabi ya kara musu jawabi kowa ya tsaya wuri dai kan wannan kan wanda ya kara buje doka ta aikin mutum ba ya ma kan shari'a
su wanda su kashe mutanen biyu an gano su an kama su
ba har yanzu dai problemin ma ka san haka ce abu sai yan group mutum ba san kodari nawa bane ba kenan wannan sai enquete ita za ta hudo wannan mutanen wanda suka yi wannan kisa
amma an kama waɗansu daga cikin su
eh an samu an sa an kama ba wannan har yanzu ba a yi audition ba suna dai wurin hukuma
a dai irin wannan lokacin na bayan damana akan huskanci hatsari sosai na arangama tsakanin manoma da makiyaya a cikin karkara a jagoriyar Niger da yake a baya-bayan nan fadakarwa da rigakafin lamarin da hukumomi da kuma kungiyoyi daban-daban ke yi ta hanyar waye ma mazauna karkara kai ya sa abin yayi dama Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jagoriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman Bako wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 10 kenan da minti 19 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba
imma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke kawo muku wasu ƴan wata ƙasa da ba Amurka ba da suka zo nan Amurka domin neman sauyin rayuwa yau shirin ya karbi bakuncin wani ɗan asalin jamhuriyar Niger ne amma mazaunin birnin New York kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa
sunana Khairuddin Umaru kuma ni dan Niger ne a haife ni a Maradi na girma a can yamai da nayi fara primary to high school da na ida sai na zo America to karatu shi ma
to tun yaushe Khairuddin ya zo America
na zo America in 2002 da na zo aka shigo da na shigo ta New York na zo Washington inda na fara karatu
To ainihin me ya kawo karajin Amurka karatu ne koko da ya je zo neman sauyin rayuwa ne?
Za a iya ce duka biyu, karatu kuma da sauyin rayuwa. Na gani cewa mu alamu a Hausawa ba Hausawa sosai a da yawa a nan wurin, kuma ba zan ci da saboda ina nema wata ran 'yan uwana Hausawa a nan Washington DC ba za ka gani sosai, amma wayancin mutane sai ka gani gasu nan ko'ina. Abin da ya sa na ce haka nan kuma da na zo sauya rayuwa, na zo na je school, na je boko da makaranta, mun yi na yi karatu, da na yi kare karatu na yi finance, na yi study in finance, sannan da na kare karatu finance sai na samu wani aiki a can Indiana, kamar Olive can dai na fara abin da na kare karatun na 2009. A kare 2009 na suke can Indiana kamar shekara daya, kamar Olive, aikin Olive kai.
Wane irin karatu kai, wani matakin karatu kai, kwaleji ne ko kuwa jami'a ce ko kuwa degree na biyu ne?
University college shi ne na yi, a can na yi karatu a nan Washington, ana ce mishi Strayer University, can na yi karatu.
To mutane za so su ji ko su yi mamaki, asalinka da ɗan Niger ne kuma daga Niger ka zo nan, kuma Niger Faransanci ake yi, nan kuma Amerika Turanci ake, ya karadin ya fuskanci wannan kalubale?
A to aka ce mai so abu zai koya ko menene, da na zo garin nan kawai French ne ke ji, ina jin French, amma da kaman wata kimanin doki da kaman kimanin wata biyu na fara magana Ingilishi, Turanci ina tattama sosai. An da je can inda ka zo da wani harshe can daban wanda ba English ba, sai sun sa ka koyi English. Da je akwai abin schools da dama koko cikin university inda za a kai ka ka tai koyi English kafin ka ce fara karatun naka. Amma ni da rabo da sa'a, to ni ban je wannan school na English ba, saboda da sun ka ba ni jaraba sai na samu na kuce kafin ma ake ce an kace to ni English na yana da ƙarfi, saboda in ka yi karatun French literature in French, in dai ka iya French sosai sosai, English ba zai maka wuya ba. Me yasa nake haka nan? Yayin da suke rubuta shi in ka bi ka'idodin shi za ka gani English bai da wuya ko kaɗan, amma harshen ne zai maka wuya kaɗan. Kuma in ka sa practice, kana sauraron radio, kana sauraron, kana kallon TV, so za ka gani wani ya ji daidai.
To kayan mai nisa sosai, me ya burge ka zaɓi zuwa America maimakon a ce Faransa, inda kila za ka yi samun sauƙin cuɗanya da mutane, kuma kila za ka yi ganin kamar an yi karɓanka, amma ka zaɓi ka zo America?
To gaskiya America da ana cewa babban gari, gaskiya babban gari ne, in ba dan girman shi ba, su shi ba ɗan adam incin shi gama da wanda yake Faransa, ba ma gani ɗaya ne ba. Za ka gani can kimani ne zan ba ka, wani yana can yana ya aiki duka wata, duka zai yi aiki duka kimanin wata a bashi abin da euro 1000 euro nan, kuma wannan da same job, abin da aikin daidai wannan aikin kuma nan za a iya baka uku hudu
ne,
uku kamar uku ko hudu abin da jiya, kamar can an baka jika daya aikin da kake nan ga za a yi a baka jika uku, da saboda wannan aikin ma daidai wancan aiki da wani yake a biro.
To
wani babu abin da ba dai ban nan ga sun ba dan adam daraja, in dai kana bin ka'idodin su ta bi daidai sun ji ba ka hanya ka zama abin da kake so a garin.
Kash, Mallam Kairuddin ya koro bayani, amma lokaci ya muna halin nasa. Masu hali a tsarbe masu kan shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Khairuddin Umar da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta karga in ji fulani Raga babu basa
Tuma dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Sakon farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yobe yace salam VOA Hausa dawowa ga rakiyar gwamnatin Najeriya da jami'an tsaron kasar dangane da nasarorin da suke cewa suna samu game da yaki da ƴan Boko Haram da al'ummar jihar Adamawa suka ce yayi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda kwanakin nan biyu ake kai har-haren ta'addanci ana yi wa jama'ar jihar Adamawa kisan gilla daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan hari na ƴan ta'adda a jihar Adamawa da ma Borno da Zamfara amin summa amin komawa ga Allah ta hanyar dagewa da addu'o'i shine kawai zai kawo mana ƙarshen har-haren ta'addanci da masu sa da ƙar baya a Najeriya ga alama abin ya fara son yafi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaro sako daga Naziru Abubakar Saba Gusau shi ko Bala Muhammad Damban a jihar Bauchi yace salam VOA Hausa haƙiƙa shugaban Robert Mugabe ya kyauta da ya hanza tayin murabus ba tare da jiran sai an zuddar da jini ba daga Shehu Adamu Rijau yace a yan kwanakin nan jihar Adamawa ta dauki dumi rayukan jama'a sai salwanta suke yi ba kakkautawa ba a gama jimamin na mubi ba sai kuma ga na numa ya kamata dai mahukunta su wani abu akai gaskiya matukar dai ba suna so sai jama'a sun kare bane sannan sai za su yi fargajiyaji ba tsir da Allah wadda da hararan da ƴan ta'adda su kai wa al'ummar garin Numan da Mubi da ke jihar Adamawa da kuma wasu ƙauyukan Zafira ya Allah ka ji kawadan da suka rasa rayukan su ka ba masu rauni lafiya su kuma haran Allah kai maganin su amin daga Isu da Alfaki yunkurin gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin gwamna Aminu Bello Masari na inganta rayuwar al'umma hakika wani abin yabo ne mai nasarar huntuwa jami'an tsaro da gwamnatin jihar Zamfara da fatan za ku ƙara azama sosai wajen ganin kun daƙile masu satar shanu game da masu garkuwa da mutane da zumbar an san kuɗin fansa ganin yadda lamarin ya sake dawowa a jihar ta Zamfara daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a assalamu alaikum sako na ƙarshe ko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanyaya Sabon Gida da Aminu Kano mai da garko suka ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga jami'an tsaron kasar mu Najeriya da su ƙara zage damtse domin kawo ƙarshen har-haren ta'addancin da suke ƙara karuwa a sassan kasar nan tamu to a ci gaba da aikowar sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa
to ma dalla yanzu kuma labarai za mu kawo muku a takaice
Kakin Majalisar Dokokin Kasar Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe mutumin da ya jima yana mulkin kasar da mataki da ya dauka a jiya Talata sanarwar da kakakin majalisar ya bayar a yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa kasar haka kwatsam tsohon mataimakin shugaban kasar ya gudu daga Zimbabwe a ranar 6 ga watan nan bayan da Mugabe ya kore shi da kan mukaminsa masu motoci sun yi ta busa kahon motocin su yayin da ƴan kasar ke raye-raye murnar murabus da shi Mugabe kotun majalisar ɗinkin duniya ta musamman kada cikin tsohuwar Yugoslavia ta daure tsohon kwamandan sojojin Serbia Bosnia Ratko Mladic saboda samu su da laifin kisan kare dangi da laifukan yaki da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar kasar Yugoslavia wajajen shekarun 1990 kotun ta same shi da laifuka 10 cikin 11 da aka tume shi da aikatawa
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin sai kuma an ji ba za ku ji mu dauke da sauran wato wasu shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni da injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Jones baba ya kuma kere ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka nake sallama sai a dakaci ɗan shirin yau da gobe